A daidai wannan lokaci shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM, sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio, za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashahausa.com. Masu gabatarwa Madina Dahiru Mishani tare da ni Amina Buhari Auna.
To jama'a, kamar dai yadda wasu ku suka sani, a kowace ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne kan al'amuran da suka shafi mata zalla. Inda a yau 5 ga watan Fabrairu na shekarar 2020 za mu yi magana ne kan kalubalen da mata ma'aikatan hukumar kula da hanyoyi, wato road safety, ke fuskanta.
Idan ta sami ciki za ta ci gaba da aikinta har sai lokacin haihuwanta ya kusa, sannan ta rubuta duk da ana ganin ta da cikin ba ta da izini ta bar aiki, kawai haka ta tafi wajen ta je haihuwa. Sai ta rubuta neman izini a ba ta hutun da ake cewa maternity, sannan ta je ta haihu.
Ke Madina, bari mu da tunawa masu sauraro da wannan sauyin tsarin namu, zance cewa kowace ranar Laraba za ta kasance rana ta tattauna, wato rana ta tattaunawa batutuwa da suka shafi mata zalla. Wato kowane batu da za mu taba zai kasance ya shafi mata ne.
Haka to yau dai wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim ta gayyato mana baki zauren mu domin tattaunawa akan wannan batu.
Tabbas, kuma ta jiyo mana ta bakin Aliyu Bawa Tatsama akan irin tsarin da hukumar ke da shi na kare haƙƙin mata a wajen aiki. Daga nan kuma za mu leƙa Yamai domin jin yadda suke kallon wannan lamarin.
Muna kuma tafi da kaɗan daga cikin amsoshinku na Facebook da Twitter.
Jama'a, sai ku kasance tare da mu don jin yadda shirin zai kaya.
Bari mu fara da amsoshin tambayar da muka yi muku a shafin sada zumunta, wato shafukanmu na sada zumunta na Facebook da Twitter, inda muka ce waɗanne irin kalubale kuke ganin mata da ke aiki a fannin tsaro ke fuskanta. Ga kuma yadda kuka amsa mana.
Jama'a, amsar mu ta farko a yau ta fito daga wurin Aliyu Dan Hausa Gwammaja, inda ya ce akwai su da yawa. Na farko, suna samun rashin mazajen aure. Na biyu, suna fuskantar fyaɗe da sauran abubuwa daban-daban.
Amsar mu ta biyu ta fito daga Abdullahi Latrisha Ashaka, ya ce babban kalubalen da mata masu aikin tsaro suke fuskanta shine rashin mazan aure. Yana wahala mace mai saka kayan sarki ta samu yin aure da wuri, sai dai in abokin aikin ta ne zai aure ta.
To shi kuma ana sami su cewa yayi. Ni ana wa ganin mata da ke aiki a fannin tsaro suna fuskantar kalubale ne iri ɗaya da na maza, ba wani bambanci kasancewar an ba su horo iri ɗaya da na mazan.
Idan muka je ga Shehu Adamu Rijaushi kuma ya ce dole su fuskanci kalubale a matsayinsu na mata, saboda haka akwai abubuwa da dama da za su iya yi musu tarnaƙi. Misali, irin yadda za a bar gida a yi kwana da kwanaki ba a dawo ba.
To sai kuma amsa ta gaba daga wurin Muhammad Sani, inda ya ce kalubalen da mata da ke aiki a fannin tsaro ke fuskanta su ne cin zarafinsu da ake yi ko suke fuskanta lokuta daban-daban a cikin aikin nasu, sai kuma rashin sauraron koke-kokensu ga shugabanninsu da sauran al'umar da ke waje, sai kuma amfani da rauninsu wajen dakile 'yancinsu, sannan rashin samun wadataccen lokacin kula da iyalansu, daga ƙarshe kuma yawan zarginsu da tunanin rashin kyakkyawar tarbiyya daga gare su.
Shamsuddin Bashir ya ce harkar tsaro maza aka sani ba mata ba.
To kin ji shi kuma ra'ayin shi kenan. Sai kuma amsar Abdulrashid Jola Musa Gwadabawa, inda ya ce Salam yau da gobe. A gani na ba wani kalubalen da suke fuskanta. Domin ni a gani na su ba jami'an tsaro zamu kira su ba. Sai dai jami'an hutu. Duba da ganin yadda jami'an tsaro maza suke kwana falke suke yi ni falke. Mata ku sai dai a zauna office. Ko kanku jeru ana hutawa. Fatan dai Allah ya kare musu kariya da kariyarsa.
An samu ta gaba ta fito daga kaka Alhaji Bukar Gursuma da Massa yace babu shakka mata masu aikin fannin tsaro suna fuskantar kalubale da dama. Ni dai barana amince na bari yata ta shiga wannan aikin ba.
To kin ji kuma amsar Musa Sale Potiskum MSP yace salam yau da gobe. Ai kwata-kwata ma aikin tsaro bai yi kala da mata ba. Saboda haka idan za a biya tawa sai mace ma ta daina aikin tsaro dan kyan mace a ce tana dakin mijinta.
An samu ta karshe ta fito daga Prince Linus Emmanuel yace salam yau da gobe. A gaskiya kalubale da yawa ma kamar wajen kwana shiga mota daya da maza da dai sauransu amma gaskiya duk mace jami'ar tsaro ina jinjina mata nagode. To masu sauraro mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyin mu.
Jama'a wakilar sashen Hausa a Kaduna Binta Ibrahim ta tattauna mana da ma'aikatan wato hukumar Road Safety mata akan irin kalubalen da suke fuskanta a wajen aiki. Yanzu bari mu leka zauren namu don jin yadda tattaunawar ta kaya.
Masu sauraron mu barkanmu da sake saduwa a cikin zauren mu na yau da gobe. Wannan zaure na yau mun yi babban kamu inda muka samu manyan baki daga bangaren mata masu aikin sarki ko ince aikin kaki. Yau muna tare ne da mata officers da ake cewa officer na bangaren hukumar kiyaye hadura ta kasa Najeriya inda zamu tattauna da su akan mada irin kalubale yanda aikin su yake da kuma abubuwan da suke fuskanta a wurin aiki. Malamai muna muku barka da zuwa. Zan fara jin sunayenku.
Sunana DCC Lucy Yusuf Marcos.
Sunana Ruth Commander Fatima Lawal Umar.
Sunana DRC MB Igwe.
To malami barka da zuwa.
Barka.
Ni yanzu haka naji na fara tsamani kamar ni ne ke cikin wannan uniform din. Gashi dai kuna cikin tsari kamar wanda dan na shigo ma'aikatar ku sai ban wani lura da cewa akwai wani namiji akwai namiji ba banga wani bambanci ba. Kayan ku iri ɗaya ne. Yanayin yadda kuke tafiya da girmama na gaba da ku duk iri ɗaya ne. Shin baya ga abin da ido na ya gani akwai wani abin da za ku iya faɗa mana game da kalubalen da kuke fuskanta a matsayinku na ma'aikata mata wanda suke aiki irin wanda a duniyar muka fahimta cewa aiki ne na maza? Zan fara da Fatima Lawal.
To alhamdulillah cikin yanayin aikinmu a gaskiya ba bambanci tsakanin mu maza da mata. Kamar yadda kika ce da kika zo kin ga tsarinmu kayanmu iri ɗaya. Yanayin har yanayin gaisuwar mu ma duka iri ɗaya ne saboda aiki ne na doka aiki ne na sarki. Kakan ba na gaba da kai girmamawa da ƙasa da kai kuma ya baka girmamawa. To a takaice ne aikin mutum da mu hukuma ce ta kiyaye hadura ta ƙasa ba bambanci tsakanin mace da namiji. Aikin da mazan ke yi mu ma wanka zalika haka muke yi. Lokutan da mazan ke yi mu ma shi muke yi gaba ɗaya.
To da kike magana akan lokutan da kuke dauka office wato ma'aikata ɗaya ne da yanda maza suke yi sai kika tuna mun da cewa duk yawancin ku dai za a ce akwai mata aure a cikin mutum ku akwai mata aure
dukkan
mu nan duk matan aure ne. To in haka ne a gida kenan an yafe muku aikin gida aikin tafiyar da iyali girki mai gidan yaya?
Duk muna yi muna aikin gida muna kuma aikin office.
Ba wanda aka soke muku?
Ba wanda aka soke mana.
To madam akwai kalubale kenan dan gaskiya kamar a ce kunnin ka mazan da yaso biyu kenan. Muna miji biyu kenan a matsayin mace daya
kwarai.
A kun yarda da haka? To za mu ji daga bakin mazan mu ji cewa da gaske ne ku din kun zarce su a wani fannin. Ya maganar cin zarafi kuma a wurin aiki don wa'ansu suka fuskanci matsi da cin zarafi na manya. Wanda ya fika musamman ma za ki ga yawanci manyan za ki ga irin wannan uniform din aiki na kaki ko aikin sa uniform za ka ga maza ne a ta sama. Ya kuke fuskantar maza inda su ne a saman ku ta hanyar ta maganar cin zarafi, wato cin zarafin a kala biyu, akwai cin zarafi na neman a cin zarafin mace ta sai an ta biya bukata irin na neman fasikanci, akwai kuma cin zarafi na a tirsasa ta kuma a danne mata haƙƙi a nuna cewa ba wurin ta bane nan wurin maza ne. Za ku iya koda ba akan ku ya faru ba, shin za ku iya yi mun bayani akan maganar cin zarafi a ma'aikato?
Gaskiya ba mu da wannan, kowa na tafiya based on merit, muna da manyan mu mata a can samu.
Okay.
Second in command din mu na road safety.
Na gaba da ƙasa?
Na gaba da ƙasa. Na mace ce. Mataimakon ko marshal din mu. Ita ce deputy ko marshal. Na mace ce. So duk inda girman ta kai ka, ba a hana maka don a dalilin kai na mace ko ke na mace ko yawa.
To malama har yanzu kake ce komai ba, maganan bada girma, in an zo maganan promotion wato karin girma na aiki, akwai wani abu da ake duba a ce tunda ke mace ne naki dubun ma daban ne ko kila ana muku alfarma?
Babu.
Ba a muku alfarma, ana barin ku ne based on merit?
Based on merit. Eh, based on merit muna samu komai da muna samu.
Wato to yanzu kenan da ba mu samu mata da yawa a can sama ba, kenan dai ba ku iya bane?
Ah, mun iya.
Akwai mata.
Akwai mata da yawa wurin. A can sama suna aiki in and based on merit ana ba su positions also.
To ina magana kuma da ni magana kan cin zarafin mata ta bangaren fasikanci, ba ina nufin wai dole sai idan ya faru da ku ba, shin a ma'aikata irin wanda ake sa uniform ba a samun irin wannan matsalar? Mata ba kwa fuskantar matsalar cin zarafi ne mutum ya ce sai ka an biya mishi bukata, sai mace ta biya maka bukata, ko sai ya ci zarafin ta ta bangaren fasikanci kafin ta samu karin girma, ko kuma ta zauna lafiya a cikin office?
Gaskiya haje inda da wannan ba mu sani ba, amma gaskiya da sanin mu kam ba mu san da wannan ba. In ya zo jarabawa muke rubutawa, muna zuwa mu yi karatu dukkan mu, muna course after course, ana ba mu exams after exams, mu based on chinka akwai scores, based on scores in kind meeting up ana ba kowa promotion din shi.
To gashi kun ce duk matan aure ne kenan, dai kuna da iyali kuna da yara. So a cikin wannan aikin haka kuke dai daukan dawainiyar cikin aiki, sai Allah ya kawo ciki a cika kuma da aiki a zo a haifi yaran, ko kuwa idan kun samu ciki shikenan za ku yanke aiki har sai an haihu?
A'a, ina ba haka bane. Da yake wurin muri ne yake da tsari, akwai doka ta federal government wato gwamnatin tarayya abin da ya shafi aikin mace, wanda ya shafi aurenta, cikinta, haihuwanta, duk akwai tsari, akwai doka wanda kuma shi ake bi. Idan ta samu ciki za ta ci gaba da aikinta har sai lokacin haihuwanta ya kusa, sannan ta rubuta duk da ana ganin ta da cikin ba ta da izini ta bar aiki kawai haka ta tafi wajen ta je haihuwa, sai ta rubuta neman izini a bata hutun da ake cewa maternity, sannan ta je ta haihu
wata
ɗaya ma kafin haihuwa. Yawa, sai ta tafi ta haihu, kuma akwai lokutan da za ta dauke ta wata uku tana hutun shayarwa da ɗanta, sannan ta dawo bakin aikinta. Har ilama in ta dawo bakin aikinta akwai lokacin da ake daukan mata, ba lalle ne ta kai ba, doka ba ta ce ta kai har kurewar lokaci ba, saboda tausaya ma jariri da take da shi zuwa kaman karfe 2 ana sallamanta saboda ta tafi ta shayarwa.
Har sai yaro ya yi wari?
A'a, har sai ya kai kaman wata 6 shikenan, sai ta dawo aikinta daidai lokacin tashi da lokacin zuwa daidai. Sai ta kai kaman wata 9 tana tashi kaman karfe 2 saboda ta sabu lokacin da za ta yi ta shayar da ɗanta, bayan wannan kuma sai ta dawo lokacin tashi daidai.
To a bangaren ci gaban ma'aikata, kowane ma'aikaci yana son a samu a inganta mashi wurin aiki da yanayin aikinsa, saboda shi ma ji daɗin gudanar da aikin da aka sashi. Yaya ta bangaren ku mata masu aikin uniform, akwai wani ci gaba da ake samu? Misali, kila kina son ki sa hula ko dan kwali, za a iya barin ki sa dan kwali? Misali, ra'ayi ne ko a dole duk abin da namijin ya sa shine ke zaki sa?
Uniform ne, doka ce kuma. So ba ke kido dan kwali ki daura akan uniform?
To yanzu a irin wannan uniform da kuke ciki, an kun sa wando ne da riga, in kina son ki sa skirt ba?
Akwai zarafi na sa skirt?
To akwai wani abu da kuke bukata na ci gaba da inda za a ba ku dama a ajiye ku a ce ku rubuta abubuwan da kuke neman na kawo gyara a ma'aikatan ku a bangaren ku na mata, da mun a ku kara samun walwala da jin daɗin tafiyar da aikin ku, da me za ku faɗa?
Eto, kama inda kesa mkua kukan gidansa ike yi. Abunda tasha bu aikimu alparamanda miki inima. Magana ni kama na transpa. Mumatani, kuma muna kukura mayada mazang. Kuma abunda mazang ki imu mamuna yi. To sai ta kasance kuma ba a bar mu a baya ba in ta tazo ma maganar transfer wato posting sai a cillara mu ko ina
kuma take kuna da iyali da yaya
muna da maza muna da yara da ya kamata mu kulawa a kai to shine muke neman alfarma a taimaka mana inda za a tura mu a dinga barin mu inda mazajen mu suke kusa da iyalan mu bukatar mu kenan kuma abin da muke fuskanta kenan wato challenge da muke fuskanta kenan maganan transparent duk wanda aka daga shi aka tura shi zaga hankalinta ya kada hankalinta ya tashi na tsuwon aiki ma ba za ta samu daman yi yanda ya kamata ba
to da ƙarshe akwai wani fata da kuke da shi na ganin cewa ku kawata wannan aiki na ku na nufin kuma ina nufin duk maganan da ya shafi kaki magana ce wanda ta shafi mata ƴan sanda mata sojoji mata civil defense da duk sauransu duk wani wanda yake sadai kaki ya za a yi ku gaya ma mata da ke gida yanzu mata sa da suke tasowa wani abu wanda zai bada sha'awa wanda kuke inda ku ne za ku iya so su zo irin aikin nan ko kuma a na kunda za ku kunda za su ki layin su bar shi kawai daga ku a barar mata da wannan aikin me za ku ce
wannan aiki ce mai ban sha'awa aiki ce da in kana ciki you can do it
za ka iya
kuma wannan aikin ba wani aiki bane da mutum zai ga kaman zai hana shi mu wani abu banda wannan sign form
din so mace rayuwar mace ba zai dakile ba kenan
babu duk wanda ke da sha'awan sa uniform kai kokari ta shiga aikin
to kifa
karin bayani kuma da zan yi akan haka kamar yadda ita ranta dade tace aiki ne da ban sha'awa saboda kana son aikin ne ai ka shiga to zaka yi kokari kai ma kai ka bi dokan aikin yanda aikin ya tsara wani abin dadi ma shine musamman cikin yanayin aikin mu akwai fadakarwa to akwai fannin fadakarwa ga mata musamman mata masu tuki da shayar da da kaga mace tana tuki kuma tana da goyo tana bashi mama a cikin mota ko mace ta tara yara a gaban mota tana yi to duk muna fadakarwa ga ƴan uwan mu mata hadarrukan da ke tattare da irin wannan abin da manufan cewa ta daina ba kyau to wannan abu nace tare wannan abin yana burge mu yana ba mu sha'awa kuma zan dada kira ga ƴan uwana mata da muke cikin aikin kowace mace ta zage dantse ta yi iyakacin bakinta iyakacin kokarinta kada dama akan ce mu mata akan dan samu aka sarkasa muna da rauni ba mu yi wani abu to muna san mu ce ba haka bane mu ma abinda mazan suke iya mu ma muna iyayi muna iyawa to kada mace ta dauki wannan ta kiyin aikin ko ta dakile ko ta shagala ko ta mai da kanta baya yawa ba wani abu ba bambanci karatu duk muna ci gaba da karatun mu muna yi kuma muna godiya ga mazajen mu da suka ba mu daman yin wannan abu
shin menene ma yanayin aikin ku me ake bukata a aikin ku a matsayin ku kuma ku mata wani abu ake sa ku yi
aikin mu kiyaye hadura ne ba ma san hatsarin ya faru aikin mu kenan ba ma san hadarin ya faru to shi yasa muke fadakarwa wato public enlightenment muna fadakarwa mutane ga dokokin hanya dokokin tuki da gwamnatin Najeriya ta fito tashi ta tsara shi kuma dole ka bi kar ka ce baka sani ba kuma muna fadakarwa mutane illolin da ke tare da kin bin wannan dokan in baka bi ba ga illansa mukan je har makarantu tashan mota masallatai coci duk inda matataran jama'a yake domin mu sanar na kafa isan inda zai tsallaka hanya na mota isan dokan tuki yanda dokan kasa ta tsara wanda in bai ba akwai hukunci da zai biyo baya
to matsayin kin nan mace ma'aikatan nan akwai wani wato aiki na musamman da aka ware dan mata ko kuwa kudu kowa yana iya yin wannan aiki
a'a babu inda yawan ɗan aikin uniform babu wani abin da aka ce wannan mace ce za ta yi duka muna yi ga baki daya mu dai aim din mu wato target din mu wato manufan mu sako ya kai ga jama'ar Najeriya domin tuki ba abin wasa bane shine manufan mu kuma shine aikin mu fadakarwa domin kiyaye hadura na kasa kuma muna duba yanayin hanya inda muka ga hanya yana da illoli da yawa da zai iya haifar da hadarruka akan sanar manyan gwamnatin da ta shafa cewa gashi fa a zo a yi gyara aikin mu kenan
To jama'a har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe shirin matasa. Kafin mu ƙara saya mai, Binta Taiwa Aliyu Bawa da tsama ɗan takaitaccen tambayoyi inda ta fara da tambayarsa akan ƙwazon mata a wajen aiki.
Sunana assistant ko mashal Aliyu Bawa da tsama FSA. Ƙwazon mata da iya aiki su gaskiya suna iyakar kokarin su. Da yake da yake san mata suna nasu yan matsaloli amma dai gaskiya generally suna iyakar kokarin su alhamdulillah.
To ya maganan cin zarafin mata fa a wurin aiki musamman mata masu aiki da kaki.
Akwai doka wanda da yace zarafin mace shi ma yasa abin zai bayar.
Kamar menene?
Dokar ta tsani kwarai ya danganta da irin cin zarafin da ya mata. Akwai dokoki kala-kala wanda aka sa saboda a tabbatar da cewa an kiyaye haƙƙin mata da sauran masu aiki ma.
To kana gana ana ba mata damar da ya dace.
Ana suna gogawa da mata yanzu haka rasauti na tabbatar miki muna da mata sector commanders muna da zoral commanders da can sama ma wadda ke mataimake shugaban ma mace ce. Suna yi kokarin su gaskiya.
Kai kan Madina ana maganan uniform da transfer. Bai tuna miki da bautan ƙasa ba?
Gaskiya.
Kai tafar gaba wannan kakin nan dai. Da kuma redeployment.
Kinkamp?
Ina isa ma ba.
To an maida mu kamar sojoji lokacin nan ka tashi karfe 4 kana aikin wannan.
Bakar wahala.
Wallahi ban ma san intina abin.
To jama'a kamar yadda muka bayyana muku a farkon shirin kai tsaye muna tare da wakilinmu a Yamai Yusuf Abdullahi. Da bakin da ya gayyato mana zauren namu a yau. Yusuf kana tare da mu?
Yawa Hajiya ina tare da ku.
To san
mun kone da gabatar da kansa Hajiya.
To bismillah.
Ni sunana Aliyu Hashim. Kuma ɗan jarida ce ni. Bai ta haka na ina tsaye daga cikin shugabannin ko kuma ga takardar kungiya wata wanda ake cewa mu yara garinmu. Wannan kungiya tana gudanar da irin haƙƙi na mata. Da kuma kula da duka rayuwa dai ta mata ta cikin gari ta a gyara gari a yi tsafta a kare haƙƙinta ci gaban mata da duk wasu abubuwa wanda ya kamata dai a kare na mata.
To muna godiya sai kuma wa?
Ina.
Ni kuma Falmata Maktattaya shugaban ƙungiyar nan ta fara kula wanda ake cewa matasa su canza yanayi don su kalli ƙalubalen da ke gabansu musamman ma amma kuma mun ƙoƙarci ma mata kashi 60 cikin tsare-tsarenmu da suka kashe dai.
To barkanku da shigowa zauren namu a yau. Ban san ko kun saurari shirin namu da irin kalubalen da wato mata da ke aiki a fannin kula da
wato fannin tsaro.
Eh to fannin tsaro dai za a kira
shi masu sa uniform.
Masu sa uniform aka ce kayan sarki suka ce mishi.
Eh kayan sarki.
Ban san ko kun sun yi magana akan cewa kaman transfer wato a canja musu wurin aiki haka nan da kuma irin shigan da suke yi wato uniform da suke sawa kenan ba ka gane addinin mutum ba ka gane al'adar mutum ba ka gane
ba sa ma iya sa dan kwali
to yaya yake a Niger yaya mata da suke sa kaki suke a Niger su kuma
to madalla mun gode da wannan gayyata da kai mu ina jin jina ma 'yan uwana mata kuma kamun ma a fara zan fara da magana guda ita cewa da ta wannan zancen cin zarafi yo kuma gani nake ai mace in ka ganta ta sa uniform to ka tabbatar da namiji ce zan ta a zarafin ta bai mata so ba wannan magana amma mai da shi ce wata kila sai dai ko kalubalai wanda za a samu na rauni na daya mace menene rauni na daya mace shine yanda kuka san da gana a Amurka mata suke aikin soja suke sa wannan kaya na sarki suna aiki saka mu ma nan Niger abun duka daya ne kuma matan mu na Niger game da aikin soja in ka ga mace ta sa kayan soja ka tabbatar da tare da 'yan maza soja aka koya musu aiki aka yi gwagwarmaya aka yi kun Allah ya ba ta wannan matsayi
wato horon da ɗaya ne a iya sanin ki dai horon da ɗaya ne
ya ga ku gode da ɗaya ne babu zancen gyara kuma su da kansu maza masu sa uniform na shahira da su sai ka ji sun ce in sun ga mace da uniform a gaskiya tsoron da suke sun san ta haƙarin su duk macen da ta je wurin goro ta fito lahiya ta sa uniform to ka tabbatar da wannan ba mace bace
to bari mu je ga yar uwarki da ke tare da ke to bismillah kina tare da mu ina so in tambaye ki ne a can wajajen naku zaki iya cewa ana nuna wa mata bambanci a yanayin aikin nasu
to ni dai ana wa gani wa sama wuri gare shi saboda an san magana ta cikin ana dara hutu kuwa aki mun macen da kaga ta sa uniform ka san ba karaman mace bace gwar zuwa ci musamman ma ni ina da tarihin wata ɗan sanda da kai zamanin ni ban same ta cikin aiki ba kafin ni wayo tayi da taya amma duk direban da ka kuskura duk wani mai duka mota ka kira sunanta in motar shi bata mutu ba wallahi gaban shi zai wani ko a ina yake in dai a Nijar ne direban kasuwa ne direban gida ne da ka kira sunan wanci wallahi gaban shi sai ya wani
to kina nufin kenan a Nijar wato an fi ma ba matan muhimmanci an fi tsoron su ma kenan
sosai sosai saboda mace in tayi niyya ta sa kanta abu bawon saka yafi bawon sai mace in tayi niyya ta sa kanta sai ta ga tik tik bakin tuka
haka
in dai ita tayi niyya ta je ko wallahi ba ta tsoron namiji ba wani ya da baya kina namiji zai je hilin daga ko kuma bisa kan aiki za ta iya yi shi
to na ita
wannan ɗan sanda za mu ace da ɗan sanda wallahi namiji a yanzu haka in ka kirawo sunanta sai ga wannan namiji ya wani sun santa akwai aiki akwai cikawa kuma ba dan Allah bane za ka yi aiki da ka'ida idan aka ta maka sunanta saboda ka santa ne
to kan ka tsike na ga da ke da Hajiya Farmata dukanku ƴan gwagwarmaya ne na kare wato rajin haƙƙin mata shin yaya dokokin wato gwamnatin tarayya yake a Niger dangane da wannan lokaci da ake warewa na idan mace za ta haihu akwai wani sauki da ake ba wa mata idan sun je haihuwa ko kuma bayan sun haihu din wajen shayarwa
duk saukin ɗaya ne ai duk saukin ɗaya ne wata uku ne na hutu wanda ake ce ma congestive maternity wata ɗaya kafin ki aiku wata biyu in kin ka aiku yaro kuma kafin yayi wata shida tsakar za ka iya sauka kafin lokacin sauka ya yi kafin ɗanka ya yi wayo idan ɗan ya yi wayo kuma sai ka komo daidai lokacin aiki a ci gaba da aiki
to a iya saninku dai za ku iya cewa waɗanne irin ƙalubale mata masu sa kaki suke fuskanta a Niger.
To ni dai kalubalen sai in ce duka guda ne har ko ina ma kamar babban kalubale wanda su mata suke sha masu aiki duka ma yawanci ma'aikata ne kamar irin wannan transport din da suka ce mu sai mu ce kamar a fitaccen nan gare mu a Niger sai a dauke tadawa sai a dauke ka a kai ka wani wuri mishin ka yana wurin ka kun kana da iya kana da komi da kuma kalubale na biyu irin wannan kamar mu na ɗan jarida ne na wurin kamar duk wannan yawancin kalubalen namu duka ɗaya ne a ce kana da ciki ba ka ajiye aiki sai lokacin haihuwar nan tayi lokacin a baka kwanje kai takardar nan hutu kai takarda ka tambayi hutu lokaci a baka uku lokacin hawa aikin kai ka dawo ko kai aikin ka duka kalubale in bai cin shi ni ba wani kalubale ga aiki ba ko ko wani zarafi ga aikin da ta zoya ko ko wani aiki masa police ko gendarme ba babu shi aikin da maza suke shi mata suke babu ba gyara ba wani abu kuma na imani da kamar yadda wannan ta faɗi a bikira ta faɗi in ka zamanto nan garin ka kira sunan wannan mata wadda take kan ka ɗan sanda ce su da kansu yanzu ba ta nan ta yi an tare da an yi aikata wani abu hanya sai ce kai inda lokacin wanta ne ka san wani abu da bai kamata ba da ba aikata kaza to yanzu muna gani akwai yaran waɗanda in suka samu takara suka kai insha Allah za su yi abin da maza suke saboda idan ba a yara da ita inda mutane ba su gane yake na mace ba ta iya munawuci ba
haka
ita in za ka ga an ba ta jagoranci babban abin da ta sa gaba kai abin nan daidai ta nuna ta isa
na'am
shine babban abin da mace take sawa gaba kenan zancen ai munafuci da mace tana jagoranci ko tana da wani matsayi da mata su ba mu bari kenan mu mata ƴan sanda ko ko masu soji zan baki dan takaitaccen
ai lokaci yayi halinsa sai dai za mu ƙara gayyato ki insha Allah mun gode ƙwarai da gaske da malami Yusuf da bakin da ya gayyato mana zauren namu da kike dai ana kokari kenan a kasashen
mu wallahi ana kokari gaskiya
gani cewa an samu daidaito tsakanin mata da maza to masu sauraro anan muka kawo karshen wannan shirin namu na yau yanzu a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Daniel Brown da engineer mu na yau Mr. Dan Crafton tare da abokiyar aiki na da tattaunin gabatarwa
Madina Dahiru mai shanu
da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmuwa a cikin wannan shirin ni Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington nake sallama da ku Kurasa rakini.